daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 19 ga watan Nuwambar shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana ko Kalalibo. Da farko ga kanin labaran duniya.
Har yanzu akwai mutane fiye da 1,000 da ba a san inda suka biyo baya ba mummunar gobarar da aka ce ba a taba ganin mai muninta ba a tarihin jihar California ta Amurka. Jamus ta hana wasu 'yan Saudiya shiga kasarta a sanadin zarginsu da ake na cewa suna da hannu a kisan gillar da aka yi wa wani hamshakin ɗan jarida. Gwamnatin gamin Gambiza ta Isra'ila ta tsallake rijiya da baya bayan da wani minista ya nemi ruguzata.
Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta INEC ta yaye labulan fara gangamin yakin neman zaɓe, ko menene fatan 'yan Najeriya?
A tabbatar da an tsaya an bi tsari yadda mulki ya gudana a tsaya a bishi. In zabe ya zo lokacin zabe wanda aka zaba a tabbatar da shi aka zaba aka bashi.
To a jamhuriyar Nijar ma batun siyasar ne.
Mu wanka lalakin da mun ganshi ne ya hutu ya hudu ya ce iga shi kalalakin zabe. Babban karabani ne wannan ya kamata ba a yi shi sunan shi. Mu 'yan siyasa haima mu important plan sama kai shi. Zan mu kai shi gurkusa mu durkusa da shi.
Za ku ji me zafi haka. Muna dauke da wasu rawatanni da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana. Sannan Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirin sa na ilimi. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda zai karanto mana cikakkun labaran duniya.
Yanzu haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka Jalhadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta kona garin Paradise gaba daya. Sai dai kuma fiye da sati daya bayan da wutar ta fara ci a garin Paradise, har yanzu akwai sama da mutane 1,000 da ba a san inda suke ba, yayin da masu kai dauki suka ci gaba da bin diddigi gida-gida suna duba ragowar gine-ginen da suka kone. A jiya Lahadi, hukumomi suka bayyana cewa yanzu jimillar mutanen da wutar ta hallaka ta karu zuwa mutane 77. Har yanzu dai wutar dajin na ci gaba da ci, inda ta cinye kaso 65 na garin, yayin da dubban ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da kokarin shawo kanta. A yau Litinin, ministan harkokin wajen kasar Jamus ya faɗa cewa gwamnatin Jamus za ta hana wasu 'yan kasar Saudiya su 18 shiga yankin nan na Schengen da ba sai da fasfo ake shigarsa ba, saboda ana zarginsu da alaka da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar kasar Saudiya Jamal Khashoggi. Ministan harkokin wajen Hind Masa ya ce sai da ya tuntuɓi ƙasashen Faransa da Birtaniya kafin ya fito da wannan dokar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an yi masa cikakken bayani akan faifan rediyon da aka naɗa yayin da ake kashe ɗan jaridar nan a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a watan da ya gabata, amma ya ce ba shi da niyyar ya saurari kaset ɗin saboda tashin hankalin da yake cikinsa. Shugaba Trump ya faɗa a ranar Asabar cewa ranar Talata mai zuwa, wato 2 ga watan Oktoba, gwamnatin Amurka za ta ba da cikakken bayani abin da ta gano na kisan da aka yi wa Khashoggi. Gwamnatin ƙasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan da barazana da wani ministan ƙasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimin Nafti Beneti ya matsa wa Prime Minister Netanyahu da ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu bukatunsu da suke nema don ba wa Prime Minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba. An sami gurbin mukamin ministan tsaro ne a satin da ya gabata bayan da Abigo Liberman ya yi murabus daga kujerarsa. don ya nuna jin haushinsa cewa kasar Isra'ila bata maida martani mai karfi ba a tarzomar da ta barke tsakaninta da mayakan kungiyar Hamas a zirin Gaza. Prime Minister Netanyahu ya ce shi da kansa zai rike mukamin na ministan tsaro. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban kasa Amurka Donald Trump ya bayyana cewa watakila ba zai je ya zauna ya amsa wasu tambayoyi na Robert Mueller da ke jagorancin kwamitin na musamman da ke binciken alaka tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekarar 2016 da kuma Rasha. Trump ya ce yana ganin amsoshin da ya rubuta wa kwamitin masu binciken na tambayoyi da suka yi masa suna nan sune na ƙarshe da zai bayar. A jiya Lahadi ne Trump yake gaya wa Chris Wallace, mai gabatar da wani shiri na tashar talabijin ta Fox, cewa ya ba da amsoshi gamsassu ga tambayoyin da aka yi masa, har ma da tambayoyin da bai kamata a yi masa ba, inda ya ce mai yiwuwa wannan ne bayani na ƙarshe da zai bada. A cikin hirar da aka yi da shi a fadar White House, Trump ya ce lauyoyinsa suna amsa sauraron tambayoyin da suka rage na mula, ko da yake ya kuma ce abinda na gaya musu shi suke rubutawa. Rahotannin harbe-harbe da ake zargin 'yan sandan kasar Myanmar da yi a wani sansanin 'yan gudun hijira a Rohingya a jihar Rakhine ya janyo damuwa daga jami'an Majalisar Dinkin Duniya. Nut Osbi, shugaban hukumar ba da taimakon agaji na Majalisar Dinkin Duniya, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya damu matuƙa akan rahotannin harbe-harben da ya ji an yi a sansanin Nukyet da ke tsakiyar jihar Rakhine. Kasan Myanmar dai tana da mutane da dama da suka guje wa tashe-tashen hankula tun shekarar 2012 da suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira. Kamfanin dillacin labarai na Reuters ya ambato wasu shaidu da suka ce 'yan sandan Myanmar sun yi harbi da kuma raunata 'yan Rohingya mutum hudu a jiya Lahadi, yayin da suke tsare da wasu mutane biyu da suke zargin su da fitar da mutane ta barauniyar hanya daga cikin sansanin 'yan gudun hijirar da ke yammacin jihar Rakhine. Duk da haka 'yan sandan sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai cewa 'yan Rohingya sun zagaye su da takobbuna kuma suna jifan su da duwatsu.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, bayan da hukumar zaben kasar ta INEC ta yaye labulan fara gangamin yakin neman zaɓe, tuni jam'iyyun kasar suka dukufa wajen bayyana manufofinsu domin neman ƙuri'un masu zaben. Ba a Najeriya kaɗai ba, ƙasashe irin su Amurka, Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU sun yi kiran da a gudanar da zaben cikin lumana da adalci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Babangida Jibril ya aika mana daga Lagos.
A wata wasiƙa da kasashen tarayyar Turai da kuma kasar Amurka suka sanya wa hannu kuma suka aikewa gwamnatin Najeriya da sauran 'yan siyasa, sun yi kira gare su da su nuna dattaku su kasance kuma abin koyi ga sauran kasashe na nahiyar Afirka wajen kaucewa rigingimu na siyasa da kashe-kashe. A cewar kasar Amurka da kuma kungiyar tarayyar Turai, za su zura ido akan 'yan siyasa domin ganin irin takun da za su yi a wannan fage na siyasa da aka kaddamar a jiya. To, koya 'yan siyasan da su kansu masu zaɓe ke ji game da wannan kiraye-kiraye na neman zaman lafiya a lokacin wannan yakin neman zaɓe? Tambaya kenan da naiwa Sanata Ibrahim Musa, ɗan takarar neman mukamin gwamna a jam'iyyar PPN a jihar Niger.
Alhamdulillah, zama mu harkar siyasan mu ba na fitina ba ne, ba na batin kowa ba ne, abu ne da muka fito mu nema wannan jama'a, mu kuma jama'a sun ba mu amsa. Rigingimu da muka ba na ina kiransu da kada su yarda su tashi hankali da kowa wanda ya taba su kada su yi sulama akwai hukuma su yi su kai kara su gaba da kokensu kada kowa ya yi kowa
su ma masu zabe dai ba basu a baya ba wajen mai da martani game da fara kaddamar da yakin neman zaben wanda aka fara da na shugaban kasa da kuma yan majalisun dattijai da na wakilai kamar da wayannan malamai suka shaida mani
sunana Muhammad Rabiu Kagara eh to gaskiya don wannan fitina bai da kyau ko ba gaskiya ba don amfanin fitina in ka doka ta da rigima baka san rigima ne inda za ta zo ta kare ba ko ba gaskiya ba don haka lalle lalle a jajirce a tabbatar da an tsaya an bi kadi tsari yanda mulki ya gudana a tsaya a bi shi in zabe ya zo lokacin zabe wanda aka zaba a tabbatar da shi aka zaba aka bashi shikenan kasa ta zauna lahiya
to ya sarwa malam
eh baba sani mun gode Allah na ji dadin maganar da kaddamar da zaben nan da za a yi kuma shine mafi alheri kuma muna fatan a yi zaben nan lafiya
kuma goya ba ana zargi ku ne masu tada fitina kuma ana kira gare ku a kwantar da hankula wanda tabbaci za ku baiwa gwamnati
abinda muke fata akai muna kira ga magoya baya a yi zabe cikin kwantar hankali wanda aka zaba a yadda wanda aka zaba kawai don zaman lafiya kuma wanda mutane suka zaba dama ashi ake sabbi wanda aka zaba a goyi bayan shi
bayanai na baya dai sun nuna cewa ana gudanar da zakin neman zabe cikin wani hali na tashin hankali musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale na tsaro a sassa daban-daban na Najeriya kalamai na batanci tsakanin yan siyasa kama daga manya zuwa kanana ya sa gwamnatoci daukan matakai na kandagarki a jawabin sa ga magoya bayan sa a jiya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kira gare su da su kasance masu bin doka da oda tare kuma da kalubalantar sauran yan siyasa da kada su maida wannan siyasa na ko a mutu ko a rai abinda kan haifar da rigingimu da kashe-kashe shi ma a bangaren sa abokin hamayyar sa na bangaren adawa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya yi kira ga magoya bayan nasa da su kasance masu bin doka da oda Babangida Brown murya Amurka daga Lagos
Fage da Babangida Jibril idan Allah ya kaimu a shirinmu na dare kan wannan batu na fara gangamin yakin neman zabe za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To amma yanzu bari mu je jamhuriyar Niger wacce a can ma batun zaben ne inda jami'an siyasa a kasar suka fara mai da martani bayan da hukumar zabe ta Seni ta sanar da yiwa tsarin jadawalin zabe gyaran fuska saboda wasu dalilan da ta alakanta da tsaiko rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kada kuri'ar zaben. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aika mana da karin bayani.
Tsarin jadawalin farko da hukumar ta Seni ta bayar a washegarin kaddamar da ayyukanta na cewa a ranar 12 ga watan Janairun 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli a fadin kasar ta Niger. Sai dai shugaban hukumar Isaka Sunna a ganawarsa da manema labarai a ƙarshen mako ya sanar cewa sai a ranar 12 ga watan Mayu 2020 ne za a halarci runfunan zabe matakin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a tabakin wani jigon ta Abubakar Sabo ke ganin
chronogram to kamar yawanci duk project aiki ne mai wuya wani wuri in an ka fara sai a ga lokacin da an kasa yayi haka nan amma ya kamata yanzu fili sai shekara biyu da wani abu na ayi muna kingi in an yi program ya kamata a ce ana dan ririke program
yan adawa waɗanda tun ainihi ke kushe hukumar zaben ta Seni sun yi watsi da wannan tsari da suka ce ya saba wa ka'ida kamar yadda shugaban jam'iyyar MDN kokari mamba a kawancan FDR Annabo Sumela ke bayyanawa
an ana yin zabe sai inda fa ake gangamalin da yan siyasa gaba take taruwa sai a ce to za a ba Seni izinin sai take calendar kalandar na zabe in so ta kawo sai inda fa yan siyasa sun sun yarda da ita in so ayi ake da ita in yan siyasa ba sai da ita kuma a maida mishi a ce kai calendar da zai gyara yan kasa ba wanda zai gyara kai president Seni ba to haka ake kairo shi bai san kairo ne ba mu wan calendar kin da mun ganshi ne ya huto ya hudu ya ce iga shi calendar kin zabe babban karambani ne wannan ya kamata ba a yi san so ne shi mu yan siyasa hai ma mu important plan saman kanshi zan mu kashi gurgurtu mu durƙusa da shi ya ci albasa da bakin mu ba
ko da yake shugaban hukumar zabe ya tabbatarwa jama'a cewa komai zai gudana ba tare da wata matsala ba masu rajin kare demokradiya irin su Lawali Abubakar na gamayyar kungiyoyin FSAN sun fara nuna shakku dangane da yiwuwar waɗannan zabubbuka
shugaban kasa ya dauki alƙawari nan Niger ya ce wanga gamin da kuɗin mu za mu yi zabe kuma hal an soma huddo cikin wannan kuɗin ana huddo ana ba wannan kungiya wadda take kulawa da zabe gaba ɗaya na Niger to amma kamun ai president na kungiyar ta zabe kamun yayi magana ai ranar Alhamisi an yi taro na zaman gwamnati da aka jefar shugaban kasa cikin wannan mumun saurara da kyau kuma mun dauki takarda mun karanta inda aka yi kuka da kuɗi ba su shigowa har ma aduan ya zamanto akwai gibi miliyar 100 to inda kuɗi bai shigowa kuma gwamnati ne gaiba mu mu gaiba kenan akwai matsalar kuɗi shine matsala ta farko ta zabe
a ranar 27 ga watan Disamba 2020 ne za a gudanar da zaben shugaban kasa zagayen farko hada da na ɗan majalisar dokoki yayin da zagaye na biyu zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu 2020 kwanaki 40 kenan kafin shudewar wa'adi na biyu na karshe na mulkin shugaba Isu Muhammadu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule idan muka sake komawa Najeriya kuma dubun wasu mutane da ake zargi da kokarin ta dabam ne ta cika a garin Ola dake jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya ga Alphonsus Okurugwe da karin bayani daga birnin Oweri
hukumar yan sanda ta jihar Imo ta kama wasu bata gari dauke da wani abu mai fashewa a garin Olu dake yammacin jihar yayin da za su wani bangaren garin domin su ta da shi ko ya lamarin ya faru Malam Abubakar Musa shine limamin babban masallacin garin Olu.
Ranan Juma'a kaman karfe 9 na dare wasu mutane guda biyu suka zo nan masallacin mu. So tabbas akwai wasu yaran mu guda biyu masu tsire da abakin kofa. Sun sai sun gansu. Don daya daga cikin su yana saye da wando tricota na soja. Har daga cikin yaran wani sai yace ma wani yace kaga wanta mata da tricota yace maka yace kaga inda fata ku ne ta ce an kama shi sai yasa yace ka san fata ku ni ma'aikata ne. Kwaiwa mutum filiyon ya sa inifin irin na soja ko wando ko riga a kyale tare da ba su ma san cewa abin da ke akwai ba fa. Suka yi wannan labarin shi kenan sai suka bar maganin sojan to wannan mutane da Allah bai ba su yi kuma sai suka ga mutane sun yawa lokacin karfe 9 mutane suna ta jirga-jirga gurin na waje suna shigowa na shi suna fita da sauransu dai haka sai suka hau mashin suka hari wata anguwa can kuma ana cema anguwan Ijaji. Sai niyan za su kai wannan bombin a can.
Yayin da Malam Yusuf Aliyu daya daga cikin waɗanda suka shinshino lamarin ya shaidawa muryar Amurka cewa ko shakka babu haka ne lamarin ya auku
muna nan zaune dai a bakin masallaci daren Juma'a to mun ga wasu mutane guda biyu sun zo da mashin suna zaune ɗayan da suna tsare kakin sojoji to muna ganin su musa abin da ake da su ba to sai abokin zaman namu ɗayan sai ce haga wannan mutanen da fata kun nema da an kama to da wannan kayan sojojin da suke tare da shi takan kila ba ma'aikata ba ne to sai sun haga idanun mutane suna kallon su duk inda sun kai dai mutane na kallon su haga jama'a sun yi yawa sai suka hau mashin suka yi gaba suka ce bari su je Ijaji Barrack to sun hau mashin sun tafi sun kai bakin UVM Bank akwai wasu ma'aikata masu gadin wannan wurin to sai suka tarin da mashin din sai suka ce musu sabko sai dai dan yake musu ayi ni soja ne ya buke zakwa fitar yin sai ce a'a kaga ba haka za a yi ba in ma kai soja ne ka sabko ka ba mu ID card naka shi da kenan sai ka fice to sai tsaya a wannan gaddama yana wannan gaddama har dai sun ga yayi sabko da ya sabko na dauke da wata jaka jaka sai sun ga yana boye ta sai suka ce ni ke cikin jikan da ake koyewa ka amar jikan ta kuma na sun fito cikin jikan sai hana su jikan da sun aka kama shi dai sai sun haga ba mu a cikin jikan ta shi irin wannan bambin nan katsu wanda ya kai girman kwallo to ni sun ga mun sunan shi amma sunan nashi na manta to sai suka tambaye shi daga ina yake da wannan ina za shi da shi sai da suka ba shi wahala suka ba shi kashi sannan yace aiko shi aka yi daga ina aka aiko ka daga fatakun ne aka aiko shi to haka ma jami'an tsaron da suka kama shi suka hada shi da SS sun kai binciken da suka yi da daren nan a shekaru da sahiyar asabar sun kai aure da shi
halin yanzu dai yan sanda suna nan suna gudanar da bincike akan batun inji kwamishinan rundunar yan sandan jihar Malam da Soki Galadanci
gaskiyar magana akwai wanda mun kama din mun kama su a Olu roundabout kusa da UGA bankin UBA mun kuma samu dynamite wanda muke sa ran bomb ne mun ba wa yan EOD namu anti bomb disposal unit namu suna kan bincikawa su gane menene abin da ya faru to zuwa cike dai muna kai yanzu haka mu gane daga ina suka samu kuma menene manufar su kuma daga ina ina ne inda suka tantara da su ayi daga turo shi abin da ake ciki kenan
Alphonse Sokori Gwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
kuma Allah a gaida Alphonsus yanzu agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to shin wace irin rawa rubuce-rubucen adabi da suka shafi labarai da waƙoƙi ke taka wajen wazar da zaman lafiya batun da Yusuf Aliyu Harandake nan zai dubi akai a shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon, muna dauke da rahoto dangane da rawar da rubutun adabi da al'adun gargajiya ke iya takawa wajen bunƙasa ilimi da cire tsatsauran akidu a cikin zukatan matasa. Masana na ganin cewar barin al'adun gargajiya da daukar al'adun wasu kasashen duniya na ɗaya daga cikin dalilan da suka kai kasashen Afirka inda suke a yau, musamman a wajen koma bayan ilimi.
A yayin da wasu ke ganin samar da kayan more rayuwa da baiwa matasa ayyukan yi zai iya rage ta'addanci, ƙwararru a fannin zamantakewa da kuma ƙungiyar marubuta adabi a Najeriya, wacce aka fi sani da Association of Nigerian Authors, na ganin yin amfani da adabi ko rubutattun waƙoƙi da wasannin kwaikwayo da waƙe-waƙe na iya canza tunanin matasa daga tsatsauran ra'ayin ta'addanci zuwa na zaman lumana da haƙuri da yanayin rayuwa. A wani taron faɗakarwa da ƙungiyar ta yi a Abuja, shugaban tsare-tsaren ƙungiyar marubuta adabi Richard Ali ya yi ƙarin haske.
Problem ɗin ne shine tunanin mutane. Ko mutum din ko shi insurgents ne ko mutum da shi ya ce ba zai yarda da kai ba, so gara a samu inda zai magana da shi, inda zai convincing din shi, so say the use of rubutu, literature, wasa irin wannan, so that zai duba ya bincika ya gan cewa wannan da na gan kaman shi dan adawa na ne, yanzu na gan wannan a cikin wasan nan, na gan a wannan film din nan, so ni ma zan danjara hanya na in jara kaina in fara wani abu inda ya kama da zai zaman lafiya.
Bincike ya nuna cewa mutane miliyan 30 ne kawai ke dan tabuka karatun adabi a Najeriya. Ta yaya wannan yunkuri da kungiyar marubuta adabi ta kasa ke yi zai yi tasiri wajen sauya tunanin matasa domin a karfafa yanayin tsaro? Shugaban cibiyar White Ink, Janar Sale Bala Mai Murabus, ya yi tsokaci.
Shawo masu matsanantan ra'ayi akan hanyar ta'addanci, musamman yanda ya shafe mu a Arewa, da za mu tuna cewa fa ilimi shine matashi na komai. Saboda haka, idan ba mun fuskanci hanyar ilmantar da ƴaƴanmu da kuma matasan mu ba, muna cikin mugun hatsari. Saboda shi harkar ta'addanci waje ne da mutane masu tsananin ra'ayi ke satan zutuka da ƙwaƙwalwar mutanen mu, wanda ko idan ba mutum yana da wayewan kai ba ta wajen ilimi, da kuma mutum zai iya zama yayi karance-karance ko kuma yayi saurari wasu abubuwa da ake na fannin duniya daban-daban, sai ka tarar cewa shi jahilci shi kansa cuta ne, shi kansa babban rauni ne. Saboda haka, sani ba kawai dai sani wannan na harkar abinda ka ji ba, abinda zaka iya karantawa da kanka, kai amfani da ƙwaƙwalwarka, wanda hanyar koyarwa shine fa mafita a gare mu gaba daya.
Ta yaya malama daga jami'ar jihar Nasarawa Dr. Lantana Ahmed ke ganin zai amfani da wannan fanni domin rage aƙidar tsatsauran ra'ayi? Ga nazarin da ta yi.
Abinda na gani za a fara yi tunda an riga an manta da wayansu al'adunmu da yawa, shine a fara da yara. Yara na makaranta kanana, kamun a zo kowane a cikin curriculum na yara na makaranta ko syllabus, a sa wasan kwaikwayo a ciki, a nuna musu meye al'adunmu da aka mammanta da su, da labarin da ake bayarwa kamar da kakanninmu su ba mu labarai da daddare, tasuniyoyi da daddare, a dawo da su yaran nan su iya ganewa. To daga nan in suka gane al'adunmu za su iya ci gaba su ma su koya wa ƴansu, su koya iya ƴaƴansu da har a ci gaba da adabi, kuma ya rage abin da yake faruwa ta'addanci din nan. Amma yanzu muna da aiki a gaba.
Kamar wani irin aiki kenan?
Saboda yaranmu so da yawa daga talabijin sai wasan turawa da bamu duk irin gada din nan duk ba a yi. Saboda haka dole ne mu da kanmu da iyaye da kakanni mu yi kokari mu jawo yaran nan su gane inda muka fito, inda za mu je, maimako a bar su kawai suna kallon talabijin ko kwamfuta daga safe har yamma, ko kuma da telefon din su suna waya kullum, ana musu magana ma ba sa ji, suna cin abinci suna duba waya. To irin wayannan dole ne mu ne zamu iya taimaka, in zamu iya a fara yaki ne sosai.
Kina ganin zai tasiri ko wannan yunkuri?
wallahi zai inda muka tashi tsaye amma sai an tashi tsaye dan abin yayi nisa yara muna koya musu yanzu abin da suke so su ji hip hop ko wannan ko rawa yara yan primary su aka suna wakan abin da baza ka taba kai ma da ka girma da abin da baka taba ji ba saboda haka muna da aiki mu ne iyaye da jami da kakanni duka muna da aiki da malaman makarantu reorientation canza tunani
masu raro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa a yau kenan sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin da kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam ku huta lafiya
amma da mata don wajen ni cewa
to madalla gai da Yusuf yanzu ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Muhammad Salihu inda yace ni dai shawara ta ga ƴan uwa matasan Najeriya ita ce kada su yarda ƴan siyasa su yi amfani da su wajen tayar da zaune tsaye a lokacin yakin neman zabe daga ƙarshe kuma su tura mota ta bar su da hayaki duk ɗan siyasar da ya nemi ya sanya matasa cikin bangar siyasa to ya turo ƴaƴansa a yi tare da su sakon gaba kuma daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura Assalamu alaikum VOA. Ɗan uwana matasan Najeriya don Allah mu guji bangar siyasa a lokacin yakin neman zabe. Kuma ƴan siyasa da fatan za ku inganta rayuwar matasa a lokacin da kuke yakin neman zabe. Sakon mu na gaba kuma a yau daga matar Amadu Abacha. Assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika gargadin da kungiyar kasashen tarayyar Turai da kasashen Amurka da Britaniya suka yi ga ƴan siyasar kasar mu Najeriya na su gudanar da yakin neman zabe cikin kwanciyar hankali yayi daidai. Sako na gaba daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi inda yace to shugaba Trump shi fa laifi laifi ne saboda haka ba zancen kabila kasa ko asali ballantana alaka saboda haka ka amince a hukunta Yarima Muhammad Salman da ya bada umarnin kisan Jamal Kashoyi
madalla gaida Amina Buhari Auna yanzu kuma sai labarai a takeice
yanzu haka hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka Jalhadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar California ta kona garin Paradise gaba daya sai dai kuma fiye da sati daya bayan da wutar ta fara ci a garin Paradise har yanzu akwai sama da mutane 1000 da ba a san inda suke ba A yau Litinin ne ministan harkokin wajen kasar Jamus ya faɗa cewa gwamnatin Jamus za ta hana wasu 'yan kasar Saudiya su 18 shiga yankin nan na Schengen da ba sai da fasfo ake shigarsa ba saboda ana zargin su da alaka da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar kasar Saudiya wato Jamal Khashoggi
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin sannan kada a manta a koda yaushe idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da yata ne gabatar da shirin sai kuma Sa'ida Hamdun da ta hada mana shirin baki ɗin sa da kuma injiniyanmu Mr. Dan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe
mu da